This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 10 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
To Hafiz, yan sanda a Najeriya sun ce wasu mutane dauke da makamai sun kutsa cikin wata makaranta a arewa maso yammacin Najeriya tare da yin garkuwa da yara 15. Wani jirgin ruwan sojin Amurka dauke da kayan aikin gina sansanin wucin gadi a Gaza na kan hanyarsa ta zuwa tekun Mediterania. Haka kuma za a ji cewa a yau Lahadi ne ake gudanar da babban zabe a kasar Portugal domin nuna adawa da barkalacin hanci da rashawa da kuma taɓarewar tattalin arziki.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sarkin musulmi a Najeriya ya umarci al'ummar musulmi da su fara duban jinjirin watan Ramadana a yau Lahadi.
Na da hanya mai ƙarfi wanda muke bi kayan mu tabbatar da cewa an ga da ko ba gani ba. Hanyoyi daban-daban kuma akwai su, hanyoyi masu yawa kuma na zamani wanda Allah sa ya kasa ya kawo mana sauki.
Daga nan za mu kawo muku sabon shirin dandalin 'yan jarida da Hamza Adam zai gabatar, inda shirin ya tattauna wasu muhimman labaru a Ghana. To amma fa sai mun fara da shirin labaran duniya tukunna.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Yan sanda a Najeriya sun ce wasu mutane dauke da makamai sun kutsa cikin wata makaranta a arewa maso yammacin Najeriya tare da yin garkuwa da yara 15. Harin ya zo ne da misalin karfe 1 na safe a gugun kasar jiya Asabar, kimanin sa'o'i 48 bayan an sace dalibai kusan 300 a wani yanki na daban na yankin da ake fama da rikici. 'Yan bindigar sun kuma yi awon gaba da wata mace guda, inji 'yan sandan. Sace dalibai a makarantu ya zama ruwan dare a yankin arewacin Najeriya da ke fama da rikici, musamman tun bayan sace 'yan mata sama da 200 da masu tsoron ra'ayi 'yan Boko Haram suka yi a shekarar 2014 a ƙauyen Chibok na jihar Borno, wanda ya girgiza duniya. An tura tawagar 'yan sanda domin neman ɗaliban. Rashidat Hamza tana cikin wani hali na fitar rai, wato na fidda rai. Dukkan 'yan mata, wato dukkan 'ya'yanta shida banda guda ɗaya ne daga cikin ɗalibai kusan 300 da aka sace daga makarantarsu a yankin arewa maso yammacin Najeriya mai fama da rikici. Har yanzu tana cikin firgici bayan kwana biyu bayan 'ya'yanta masu shekaru 7 zuwa 18 sun tafi makaranta a cikin garin Kuriga, sai kawai wasu igun 'yan bindiga suka yi awon gaba da su. Satar mutanen da aka yi a Kuriga na ɗaya ne kawai daga cikin manyan sacacen mutane 3 da aka yi a arewacin Najeriya tun daga ƙarshen makon da ya gabata, lamarin da ke nuni da matsalar tsaro da ta addabi ƙasar tafi kowace wan jama'a Afirka. Rashida fata kaɗai take na 'ya'yanta su dawo gida. Wasu mazauna garin sun ce tuni fatansu ya dusashe cikin fargaba kan makomar matasan. Wani jirgin ruwan sojin Amurka dauke da kayan aikin gina sansanin wucin gadi a Gaza na kan hanyarsa ta zuwa tekun Mediterania. Jirgin dai ya fara tafiya ne kwanaki biyu kacal bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da shirin ƙara kai kayan agaji ta ruwa zuwa yankin da aka yi wa ƙawanya, inda dubban ɗaruruwan Falastinawa ke fama da yunwa. A halin da ake ciki kuma, yaƙin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza ya ci gaba, inda aka ce akalla Falastina 22 ne suka mutu a wasu hare-hare biyu da Isra'ila ta kai cikin dare zuwa yau Lahadi. Daga cikin waɗanda suka mutu har da mata da ƙananan yara, ciki har da wani jariri. Biden ya yi kakkausar suka ga Isra'ila kan yadda take gudanar da yaƙin, yana mai cewa dole ne ta ƙara ƙaimi wajen hana kashe fararen hula. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa Sarfilu zai sake kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Yau al'ummar musulmi na ƙasashen duniya ke dakon ganin jinjirin watan Ramadan na wannan shekara ta 1445 bayan hijira, wadda idan an ganshi za su soma gudanar da ibadar azumi. A Najeriya, shugaban majalisar koli a kan lamuran addinin musulunci, sarkin musulmin Sokoto Muhammad Sa'ad Abubakar, tun da ya umarci jama'a da soma duban watan daga yau Lahadi, wadda ita ce ranar 29 ga watan Sha'aban. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batun.
Samun tabbatuwar ganin wata a ranar 29 ga watan Sha'aban ko kuma cikar watan kwana 30 shine sharadin soma ibadar azumi na watan Ramadan. A Najeriya, shugaban majalisar koli akan lamuran addinin musulunci, sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar, ya yi ta jan hankalin jama'a akan abin da ya shafi duban wata a musulunci.
Aikin ku ne zama ku na shugabanni ku ilmantar da jama'a, duk da kan ku yake ga magana wata ko wani ko watan Rajab ne ko watan Shawwal ne ko wani wata ne da muke jira a ruwa ko shekin ku ya ga wata kan ku ka saka na tsik ba mu shi tambayoyi. Ya zama muna da hanya mai ƙarfi wanda muke bi kayan mu tabbatar cewa an ga da ko ba gani ba. Hanyoyi daban-daban kuma akwai su ma hanyoyi masu yawa kuma na zamani wanda Allah ya sa ya kawo mana sauki.
Batun duba da kuma tabbatar da ganin wata nauyi ne da ya rataya akan jagora na musulmi. Shugaban kwamitin kula da al'amuran addini a fadar mai martaba sarkin musulmi kuma wazirin Sokoto Farfesa Sambo Ali Junaidu ya ce a Najeriya shugaban majalisar koli akan al'amuran addini shine shari'a ta dorawa wannan nauyin.
Na tabbatar da ganin wata ko ba a gan shi ba, shi ma kai ne ba shi ka tashi kawai ce an ga wata ba a yi azumi ba. Muna da kwamitota na farko, akwai kwamitin da annan gidan sarkin musulmi wato kwamitin da nake shugabanci, sannan akwai kwamiti kuma wanda ke na kasa baki daya, sannan kuma sai an bi duk uwayen kasa, duk sarakunan jihohin musulmi na arewa da na kudu gaba daya na Najeriya, an ji ko sun gani ko ba su gani ba. Idan aka yi wannan shikenan sai a ba da sanarwa an ga wata.
Malaman addinin musulunci na ci gaba da tsokaci akan batun duba da tabbatar da ganin wata da kuma ko ganin wata a wata kasa kan isar ma jama'ar da ke zaune a wata kasa. Sarkin malaman Sokoto malami Hayana Mallam Boyi yana mai cewa
ba dole bane a ce dukkan duniya ta dauki azumin watan Ramadan, saboda akwai wani abu ce mai ikhtilaful matsali sabanin mafitar wata, kina yiwa mu sun gani ba mu gani ba ko mun gani ba su gani ba, don haka sabanin ikhtilaful. Amma su mahi wasu malamai sun ce babu sabanin ganin wata, saboda magana Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake ku dauki azumi idan kun ga wata ko sha idan kun ga wata, yace khidabun amul li jami'il umma, magana ci gaba dai ga al'ummar musulmi.
Shi kuwa alƙalin mallamar Sokoto Malam Ahmad Helele yace ba laifi ya amfani da ganin wata na kasar Saudiya.
Don abin da ke cikin cewa Allah yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitun linnasi wal hajj, suna tambayar ka game da jinjirin wata, Allah ce ka gaya musu su jinjirin wata lokuta ne ga mutane gaba ɗaya, yace kuma wal haji. Saboda haka ba a ce a bi Saudiya wai duk sanda sun haga wata a bi su ba, amma dai sun hi kowa alaka da wata, don Allah ce ayi mawaqitun linnasi wal haji, kuma hajjin ga can da yake ne. Don in ka ce komai sun kai kure sun kai ku kun kai daidai, to mun ji akwai azumi daidai amma kun yi kuren haji me an kai? Don haka musulmin duniya sun yi ijma'i cewa ba a kuren Arafa, dan ijma'i na jama'a musulmi na duk duniya musulmi tana da wakilci wurin. To kuma tun farko Allah ce ayi linnasi wal haji, inda sai a kai linnasi sai mu zan daidai da mu da su da kowa, yace wal haji kuma hajjin gaba ayi ne gare ku.
Lokacin watan Ramadan lokaci ne da ake karfafa gwiwar musulmi su kara dagewa da ibada tare da yawaita aikata ayyukan alkhairi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma ga Sarfil ya damu da karshen labaran duniyar.
Yau Lahadi, rundunar sojan Amurka ta ce tana gudanar da wani aiki a kasar Haiti domin jigilar ma'aikatan ofishin dakadancinta daga kasar. Sannan ta kara da cewa dakarun Amurka na karfafa tsaron ofishin dakadancin yayin da kasar ta yankin Caribbean ke cikin halin kakanikayi. Wannan aiki da shi ne na baya-bayan nan da ke nuna irin matsalolin da Haiti ke fuskanta, yayin da tashi-tashin hankula da 'yan daba ke barazanar durƙusar da gwamnati tare da janyo dubban mutane tserewa daga gidajensu. Wannan jigilar ma'aikatan daga ofishin jakadanci ya yi daidai da tsarinmu na inganta tsaro a ofishin jakadantan mu a duk duniya, kuma babu wani ɗan Haiti da ke cikin jirgin sojan, in ji rundunar kudancin sojan Amurka a cikin wata sanarwa da ta fitar. Haiti ta shiga cikin dokar ta bata a ranar Lahadin ta gabata. Bayan da fada ya kaure, wato ya kaure a lokacin da Prime Minister Ariel Henry ke birnin Nairobi domin neman yarjejeniya kan tawagar da Majalisar Dinkin Duniya ke mara a baya. Kenya ta sanar a shekarar ta gabata cewa za ta jagoranci rundunar, amma watanni da suka shafe ana takaddama shari'a a cikin gida wanda ya sanya aka dakatar da aikin. A yau Lahadi ne ake gudanar da babban zabe a kasar Portugal domin nuna adawa da badakalcin hanci da rashawa da kuma taɓarewar tattalin arziki da ya zubar da imani ga jam'iyyu masu matsakaicin ra'ayi. Hakan na iya ingiza yawan masu kada ƙuri'a a hannun jam'iyyar masu ra'ayin mazanjiya, kamar yadda ya faru a wasu wurare a Turai. Batun cin hanci da rashawa na baya-bayan nan ya lalata jam'iyyu biyu da suka riƙe mulki shekaru da dama, Socialist Party mai ra'ayin gurguzu da kuma Social Democratic Party mai matsakaicin ra'ayi. Har yanzu ana sa ran za su tattara mafi yawan ƙuri'un, duk da haka ƙarancin albashi da tsadar rayuwa da kuma matsalar gidaje da gaza wajen kula da lafiyar al'umma sun haifar da ɓacin rai jama'a. Jam'iyyar Populist Chega na iya sa mafi yawa daga yanayin jama'a a yanzu. Daga ƙarshe, ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya janyo ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa a tsibirin Sutumara na ƙasar Indonesia, inda mutane aƙalla 19 suka mutu, wasu 7 kuma suka ɓace. Laka da duwatsu da bishiyu da suka tumɓuke sun gangara daga kan dutse suka isa wani kogi da ya ɓalle ya afkawa ƙauyukan da ke gefen tsaunuka a lardin Sumatra ta yamma. Masu aikin ceto a ranar Asabar sun fitar da garwakin mutane 7 a ƙauyen Kotoshi ta Rusan da ya fi kamari, tare da gano wasu 3 a wasu ƙauyuka 2 da ke makwabtaka da su. A yau Lahadi, hukumar kula da balayoyi ta ƙasa ta bayyana cewa masu aikin ceto sun zakulo garwaki 6 a Fesisar Salatan da kuma wasu 3 a gundumar Fadang Pariaman da ke makwabtaka da ita, lamarin da yake adadin waɗanda suka mutu ya kai 19.
Sarfilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 13. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Damina da ruwa da iska bai halin aikin jarida, sanyi bazara da ra'aniya ba su safa shin jarida, su kuki rukuki jomarada ba su taɗe ɗan jarida.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan tantali mai tarin albarka ta dandalin 'yan jarida da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahadi. Sunana Hamza Adam, ina matukan farin ciki da gabatar muku da wannan shiri a halin yanzu. Yau za mu tattauna akan batutuwa ne da suka fi ɗaukan hankula na jama'a kamar yadda muka saba a kowace sati. Batutuwan da za mu tattauna a kai sun hada da matakin da Majalisar Dokokin Ƙasar Ghana ta ɗauka na amince da kudirin doka da zai ladabtar da duk wanda za a samu da laifin aiwatar da luwadi da madugo ko kuma dangoginsu. Haka zalika matakin da gwamnatin Ghana ta ɗauka na rufe wasu gidajen rediyo bisa gudunmawar da suke bayarwa wajen hasauta rikicin kabilanci da yake cinyewa a yankin Boko na jihar Maso gabashin kasar Ghana. Ma jama'a masu sauraro, ku dandakace mu.
Dan uwa na dan jarida ba gudu ba jada baya, damina da ruwa da iso.
Da mama zo sauraro, barkanmu da sake dawowa daga hutun takaitaccen bin lokaci. Kamar yadda na sanar da ku da farko, yanzu haka fitaccen 'yan jarida da za mu tattauna da su sun shirya sab akwai Malam Aminu mai gaskiya na gidan radio ta Zuriya FM da ke birnin Kumasin jihar Ashanti a nan kasar Ghana. Haka zalika Anas Sabit Anas yana tare da gidan radio ta Gaskiya FM a yankin Techiman. Fadawa, ina matukan farin ciki da kasancewa da ku a halin yanzu.
Barka ka dai.
Masha Allah, bari mu fara kan wato Malam Aminu mai gaskiya. Majalisa na dokokin kasar Ghana, wato Parliament, ta amince da kudirin dokar haramcin luwaɗi da madugo da dangoginsu kenan, biyo bayan an shafe shekaru kusan uku ana zafaffen muhawara akan wannan kudiri da aka gabatar a majalisar dokokin kasar. Sai dai sabon kudirin dokar zai sanya hukuncin dauri ne na shekaru uku a gidan kaso ga duk wanda aka samu da laifin auren jinsi. To sai dai masu tallafa ma waɗannan kungiyoyin LGBTQ+ za su fuskanci hukuncin ɗauri har na shekaru biyar a gidan yari. Akwai wato wasu kungiyoyin zaman kansu daga nan ƙasar Ghana da suka bayyana cewa har in shugaban ƙasa ya kuskura ya sanya hannu a kan wannan kuɗiri na doka, to za su gabatar da ƙararsa a gabar kotu. Malam Aminu mai gaskiya, kana da minti biyu, me za ka faɗi game da wannan wato kuɗiri na doka da majalisar dokokin ƙasar Ghana ta amince da shi, sa'annan kuma da irin barazana da wasu kungiyoyin zaman kansu suka yi a kan wannan batu?
To godiya nake, muka duba wasu ƙasashe kamar Uganda haka ta iya ta amince da wannan doka, ganin cewa wajen yanda ministan kudi, sabon ministan kudin da aka nada wata Muhammad Amin ya ce wai kai shugaban kasa ya sa, domin me kudaden da ake samu kasan waje ake taimaka ma tattalin arzikin kasar Ghana ba za a samu wannan kudi ba, saboda shi a ganinsa bai kamata shugaban kasa ya sa hannu ba. Kuma muka duba addinin Kirista da wannan musulmai, wannan doka duk da amince ba, musamman ma mu musulmai, wannan doka mai kirda shi Allah wadar da shi. To amma cewa shugaban kasa da zai saka hannu ba, ina ga zai zama babban matsala ne. Muka duba tattalin arzikin kasar Ghana yadda yake dukushewa ne, to amma rashin wato shugabannin mu su iya su magance wannan matsala na tattalin arziki, ganin cewa ba su yanda ya kamata a iya magance wannan matsala, a ce wai saboda ɗan kasashen waje sun ce wannan doka idan an tabbatar da shi, in shugaban kasa ya sa hannu, waɗansu taimakon da muke samu a kasashen waje ba za a iya tabbatar. Ni gani na cewa wannan bai dace ba.
Malam Aminu mai gaskiya, ina godiya kwarai da tsokaci da ka gabatar. Bari mu zo kan Malam Anas Sabit Anas. Ranka dade, kafin ma a amince da wannan doka, wasu manyan kasashen duniya da suka kasance wato abokan hudda ne da kasar Ghana, hasata ma kasar nan na Amerika, ta bayyana cewa har in gwamnatin Ghana ta amince da wannan doka na koko kudirin doka na auren jinsi, akwai wasu matsaloli da dama da kasar Ghana za ta fuskanta, musamman na tattalin arziki, don saboda akwai wasu masu zuba jari daga kasashen ketare da za su iya su janye gabarin wato zuba zuzurutun kuɗaɗe domin wato aiwatar da harkokinsu na kasuwanci daga nan kasar Ghana. Banda wannan kuma akwai tallafi da dama da za a janye har in Ghana ta amince da wannan doka. To baka ganin cewa har in gwamnatin Ghana ta amince da wannan doka, shugaban kasa ya sanya hannu a kai, zai iya haifar da matsala sosai akan tattalin arziki da muke fuskanta, wa hasatan ma yanzu da Ghana ta tinkari asusun bada lamunin kasa da kasa, kuma take ci gaba da fuskantar matsala na tsadan rayuwa.
So kusan dai maganan da ta tambayan ga shile magana da Ministry of Finance, ko Finance Ministry, kai magana a kai cewa idan ba mu sa hankali ba muka yadda wannan doka ta yi aiki cikin kasan mu, to akwai wayansu taimako da giftowa, wayansu kasashe kamar dai kan da kan bace daga cikin su kasashen Amerika, sannan ma da IMF, akwai taimakon da suke ma kasan mu da yake sun janye. Amma gaskiyan lamarin shi ne, kamar kan da danwa malamanin da ya magana, kasan Ghana tana da arziki sosai da ni a gani na kuku a fahimta na, ko da ma wayannan kasashen sun janye taimakon su zuwa gare mu, mun sa himma mun yi niyyar muna so mu develop kuku mu gina kasan mu kan da ya kamata za mu yi, kada mu manta wannan shugaba namu na Ghana farkon zaben da aka mai cikin 2016 da ya soma mulkin shi cikin 2017 akwai wani manganu da ya zo mana da shi cewa ya kamata kasan mun nan mu gina shi beyond aid kenan mu da kanmu mu
yi dogaro da kai na'am
mafi da ke fitowa wani kasashe mu da kanmu duba mu sa himma mu gina kasan mu
na'am
wannan maganan da yayi ina cikin abadin da ya saka jinjina mai sosai wannan lokacin me ya faru ga wannan zantutuka da aka yi dan shi ne a gani na indai mun yi niyyar muna son mu yi mu fidda sammani mu kan wadannan ababin domin su kasashen farin fata ire-iren su Amurka da sauransu wannan abin abu ne da yake su suna so ko ba su so wannan dokan ya aike ne tunda dai ba sa so kuma suna muna taimako dole su hurunta tume mu da wannan kalmomi cewa idan mun bar wannan doka ya aiki za su janye taimakon da suke ba mu
Masha Allah. Jama'a masu sauraro, za mu isa hutun da katacciyar lokaci da mun sake dawowa mun ci gaba da tattaunawar mu amma wace sabuwar maudu'i.
Dan uwa na dan jarida ba gudu ba jada ba. Damina da ruwa da iska bai hanin aikin jarida.
Madalla jama'a masu sauraro barkamu da sake dawowa daga hutun takatacciyar lokaci har ila yau dai muna ci gaba da tattaunawa da wasu fitattun ɗan jarida a nan kasar Ghana da suka hada da Malam Aminu Mai Gaskiya na gidan rediyo ta Zuriya FM kazalika Anas Sabit Anas na gidan rediyo Gaskiya FM maudu'in mu na biyu zai kai mu yankin jihar Maso gabashin kasar Ghana ne inda gwamnatin Ghana a baya-bayan nan ta sanar da rufe wasu gidajen rediyo bisa gudunmuwar da ta bayyana cewa suke bayarwa wajen hasautar rikicin kabilanci da yake cinyewa a yankin Boko a jihar Maso gabashin kasar Ghana gidajen rediyo sun hada da Guma FM da Boko FM da Source FM tare da Zahara FM a wani jawabi da wato director sashen kula da harkokin wato kamfanoni a hukumar sadarwa ta kasar Ghana wato Nana Tifibedu ta gabatar bisa matakin rufe gidajen radio ta bayyana cewa an gudanar da bincike mai kwarin gaske ne ta bangare na hukuma da ke tabbatar da tsaro a nan kasar Ghana ta National Security kuma wannan hukuma ta bada shawaran cewa a dauki wannan mataki don saboda a iya samun sauki na matsala da ake fuskanta a yankin Boko na jihar Maso gabashin kasar Ghana. Barin fara da Malam Anas Sabit Anas. Malam Anas Sabit Anas, ya kaji da wannan mataki?
Ni dai in ka tambaye ni zan nuna cewa wannan matakin abu ne da yake ya taimaka ko da yake mu ɗan jarida so da yawa muna ganin irin wannan abin yana hana mu freedom of press. Ko da kuma haka zamu gani shi amma for the public interest ko national interest wannan abin da ke gudana daga Boko ba yaki ne da aka so ma shi ba ka duba history wannan yaki da gudan kana ga ya so ma tun in the early independence days ma da muke cikin wannan kasa aka so ma wannan yaki ya tashi ya kwanta ya tashi ya kwanta yanzu haka muna maganan ga garin ya musu ba sun kana zai da garin ba to ni from inda na fito ta ciman kada mu manta kaman election da aka yi na 2020 mutane biyu suka rasa rayukansu mutane kaman hudu suka aka halbis da duniya ko da ke da sun tu amma sun ji ciwo daga cikin ababin da ya kawo wannan tashi hankalin radio stations na ciki akwai wasu kalamun da suke yadawa kai suna incite mutane a je a yi wani abin da bai kamata a yi ba duk yana cikin report da ya zo kaman gaskiya ne ga kodin su gidajen radio stations da suka assasa wannan abin to irin shi ne abin da ke gudana daga Boko yake akwai wasu kalamu akwai wasu ababin da bai kamata ana hurunta shi kan radio stations so dan ka duba conflict management akwai wani ababi na nan kai ka je ga wani gaskiya ne haka ne amma in ka fadi ya yi kawo tashin hankali to radio station in baka yi hankali ba komai ka gani kana fadi to ba a samun lafiya sam sai su waɗanda radio stations kudu kana manta kaman National Communications Authority su suka kulle wannan radio stations kuma recommendation ne suka ba Regional Security Council da advice from National Security Ministry binciken da suka yi na nuna cewa waɗanda radio stations da Boko FM da Source FM da Zara FM sanan da Guma FM ga su gudun ga cikin zantutukan da suke discuss kan radio stations ina cikin abin da ya sa ba a samun lafiya cikin Boko kada kuma manta kamar cikin kasar mu na Ghana National Communications Authority ina da one power section 13(1)(e) na Electronic Communications Act 2008 Act 775 na nuna cewa wannan authority da yake National Communications Authority ina da damar ya suspend ko kuma ya kwace license ne radio station baki daya idan ya hango kaman ayyukan radio station ne ina da
hadari
ina threat ne to national security ko kuma public interest.
Na bari zo kan malam Aminu mai gaskiya na Zuriya FM. Malam Aminu, mu ji ta bangare na wato su gidajen radio, manema labaru sun samu zantawa da daya daga cikin wato masu da aka halatta tafiyan gidajen radio da aka rufe, musamman ma wato gidan radio ta Goma FM. Malam Nuruddin Goma shine director wannan gidan radio, ya bayyana cewa matakin da aka dauka akan su kashin gaskiya akwai damu sosai, don saboda da aka gabatar da wasika cikin gajeren lokaci, kuma aka dirka dakarun soja suka zo wurin, suka zo suka rufe gidajen radio tare da ma daukan wasu manya-manyan na'urorin su na transmitter da dai sauransu, abinda suka bayyana cewa ko shakka babu ya saba wa ainihin wato doka na kasar Ghana, saboda in za a rufe radio ka ko ko za a kwace license dinka ko ko za a dauki wani mataki na dakatar da gidan radio ka na'ura na transmitter dai bai kamata a dauka ba. A matsayin ka na dan jarida da inda kake zaune halin yanzu, ya ka ji da wannan tsokaci da ya gabatar?
Ban yi gaye cewa binciken da aka yi an gano cewa waɗannan gidajen radio guda hudu suna take tsokoki, suna take dokoki shekara nawa kenan ake wannan fadan buku? Dan wa aiki na ya fara tun lokacin da Ghana ta samu incin kanta wannan rigima na sarautar garin Boko ya taso. An yi an magance shi, al'umma nawa aka kashe, dukiyoyi nawa aka kashe, mai gwamnatoci suka yi a wannan lokaci har zuwa wannan lokaci? Ni dai a fahimta na ne shekarar zabe kenan muke, gwamnati ya sha alwashi, duk wanda zai yi batu wanda shi gwamnati bai mai dadi ba zai sa a dau mataki a kansa. Mun ga wani haka, akwai wani bawan Allah watan wani yana jam'iyyar na NDC ne, dan rajin shi an kulle, wai me dalili? Domin kawai shi dan jam'iyyar NDC ne aka kulle rajin shi
wani watan. Sai sa kada dai Malam Aminu, mai gaskiya in na fahimci wato kai korafin da kake kana nuna cewa gwamnati tana daukan mataki ne akan gidajen radio da ba su ra'ayi da ita gwamnati.
Ni gani na haka ne, domin in ka duba fatan boko wanda ke hassasa wayannan fitina ne shine kabilu biyun nan kan shafukan sada zumunta, kalaman da suke fitarwa ni ban gan gidan wayannan gidajen radio suna wannan kalamai ba.
Amma baka ganin wannan wani mataki ne da gwamnati take dauka da ko da ma bata dau matakin duka ba, amma kasancewa ta rufe wasu gidajen radio zai sa wasu bayanai da ake yi da ke rura wutan rikicin ya iya dan zo kasa kadan.
To Alhaji Hamza, kamar yanda ka fari haka ne gaskiya.
Na Malam Aminu, mai gaskiya. Sannan Malam Sabit Anas, bari in yi muku godiya kwarai da gaske da kuka samu dama muka tattauna kan abubuwa da suka fi daukan hankulan jama'a a nan kasar Ghana. Jama'a masu sauraron mu, sunana Hamza Adam, na yi muku dukkanin ku baki da fata na alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Madalla gaida Hamza Adam, kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaici.
Wa takaice, 'yan sanda a Najeriya sun ce wasu mutane dauke da makamai sun kutsa cikin wata makaranta a arewaci maso yammacin Najeriya tare da yan garkuwa da yara 15. Harin ya zo ne da misalin karfe 1 na safe a wurin kasar jiya Asabar, kimanin sau'i 48 bayan an sace dalibai kusan 300 a wani yanki na daban na yankin da ake fama da rikici. 'Yan bindigar sun kuma yi awan gaba da wata mace guda, inji 'yan sandan. Rashid Hamza tana cikin wani hali na fitar da rai, dukkan ƴaƴanta shida banda guda ɗaya daga cikin ɗalibai suna daga cikin ɗalibai kusan 300 da aka sace da makarantar su a yankin arewa maso yammacin Najeriya mai fama da rikici.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da daddare za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Fiona Wamai da ta ba da umarni, da kuma injiniyan mu na yanzu Justin daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.